Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ziyarci Kano a karo na farko tuwansa mulki a 2015. Jihar Kano dai ta ba wa shugaban kusan kuri'u miliyan 2 a zaben. Ita ko babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP na babban taro na zaben sabbin shugabanni. Tana mai amsar bakuncin Atiku Abubakar duk da ba zai kada kuri'a ba a taron, amma zai yi jawabi. Hukumar yaki da miyagun kwayoyi ta damke wani dan Enugu da hodar Iblis kan hanjarsa ta tafiya India. Hamisu Lawal shine komandan hukumar NDLEA a filin saukan jiragen sama na Abuja.
Daga nan zamu gurfanar da shugaban kuliya.
Babban sufetin yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya bada umarnin garan Bawul ga sashen yaki da fashi SAS yau bayan korafin jama'a na rashin mutunta haƙƙin ɗan adam da cin hanci da rashawa. Yusuf Bature makiyayi na daga masu korafi.
In ka bada kuɗi kuma ashe ka je ka dawo, a taƙaice maganan zai watse, ba za a gane komai ba.
Yayin da aka samu akasin harin ramuwar gayya daga Fulani kan ƙauyukan kabilar Pacama a jihar Adamawa, kotun Abuja ta sake tura Maryam Sanda gidan yarin Suleja don ci gaba da tuhumar kashe mijinta Bilyaminu Bello Halliru. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban yau su ne shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, da kuma Fasto Musa Muhammad daga Kaduna ga Sheikh Ibrahim Duguri.
To jama'a masu sauraronmu, barkamu da haka. Kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka, wadda kamar yadda aka sani a rayuwa ta da ya kamata a jawo hankulan mutane, musamman a yankin arewacin Najeriya.
Hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba, kamar yadda Bahaushe ke cewa gani ga wani ya ishe wani tsoron Allah. Bayan haka, idan muka dubi abin da ya shafi ga karatu, ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita, amma ana da karancin zumunci, ana da karancin kunya, ana kuma da karancin girmama na gaba, wato ma'ana tarbiya kenan da kuma ladabi da biyayya, wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya, ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba. Binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu yafi na da. Sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa, shin tarbiyar da zaman lafiyar da zumuncin da haƙurin da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu? Duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu. To ya 'yan uwa, kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu. Muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya, musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya, duka za ka iske 'yan uwan juna ne, babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani. Don haka mu koma, lokaci bai kure mana ba, muna da damar da za mu sake komawa mu yashe wa junanmu, mu zauna tare, mu yi aiki tare, mu ci abinci tare, mu yi kasuwanci tare, kuma mu zauna lafiya. Duk inda ake zaman lafiya, nan kuma ake samun ci gaba, nan ake samun kwanciyar hankali, ilimin da ake karanta nan yake amfani. Amma inda babu zaman lafiya, kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama baya jin tausayin na ƙasa, to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma mamakomarsu. Don haka, ya kuma sauraronmu, mazanmu da matanmu, manyanmu da yaranmu, kowa ya riƙi sana'a. In aka riƙi sana'a, babu shakka an huta da zaman banza, an huta da gulmace-gulmace, an huta da gutsiri-tsomi, kuma an huta da wato tunanin da shaɗan zai ƙirƙira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau, wancan ya gina gida mai kyau, wancan ya ainihin hau mota mai kyau, kai baka yi sana'a ba, baka nemi ilimi ba. Daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne, kana da bukatar hawa motar, kana da bukatar ginin shiga gidan, kana da bukatar auren matar, amma da yaya za ka samu? Tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba, dole sai da kuɗi, kuma neman kuɗin nan baka koya ba, sa'annan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba, so kake ka samu a dare ɗaya. To waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro, don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba, ba zai iya tafiya tsirara ba, zai buƙaci cin abinci, zai buƙaci sa tufafi. To in ko babu abin da za a sai abincin ko a sai tufafin, to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza. Idan kunne ya ji jiki ya tsira, da fatan Allah ya sa mu dace.
Shi ma Pastor Musa ya ce ya kamata shugabanni su kawo canjin da ake bukata.
Shugabannin musulma in ba su yi canji ba akwai lokacin da za a canza su. Canji ake bukata, canjin nan na tashi daga mugunta zuwa ga nagarta. Barin ƙarya ka fuskanci gaskiya. To idan shugabannin mu sun sa tsoron Ubangiji sun kuma sa tausayi da cewa abin nan na tsaya saboda jama'an nan, to in dai har saboda al'umma ka tsaya ka yi abin ka tsakaninka da Ubangiji, tsoron ya rage na Ubangiji ne shi zai ƙara taimakon ka ayyukanka su ci ba. Ina kira musamman ga gwamnoni, an yi gwagwarmaya, Ubangiji kuma ya ba ku nasara. Nasarar da kuka samu kuma babban nasara. Gashi yau ku ne shugabanni, za ku kawo da son zuciya da kabilanci da tafarkin addinai, kowa ya yi aikin shi a matsayin shugaba. Musulmi naka ne, Kirista naka ne, mai bautar dodo naka ne, everything kowa naka ne a cikin siteninka, ba bambanci. In kun yi haka Ubangiji zai ji daɗin abin da kun ka yi, domin Ubangiji shi ya halicci duk mutanen duniya. In yana son Ubangiji, yana son yau duk mutanen duniya su zama masu bautar gumaka, zai juye su fita ma bautar gumaka. In kawai yana son ya juye su koma wancan addini, zai juye su koma wannan addini. Amma da kishi da kabilanci ba zai iya sa ka juya ko da mutane uku ba su koma ga ra'ayin. To dan haka gwamnoni ya kamata kalubale ne daga gare ku. Mutane sun zura muku ido, suna sa muku ido su ga me za ku aiwatar. Kuma duk wanda zai zama tikas a cikin sha'anin mulkin ƙasar nan ta Najeriya, Ubangiji ya bayyana shi kuma a kawo gyara a cikin abin da za a yi na baraka. Sannan shugaban ƙasa da shi da jama'arsa da 'yan majalisa, yanzu fa kallo ya koma sama, ku duk shirye-shiryen da za ku yi, duk abin da za ku aiwatar, muna nan muna ji. Shugabanni ku sa ido ga ƙananan shugabanni wa'annan, in kun miƙa masu na abu suna handama. Ku sa ido a yi taka tsantsan duk wani wanda aka bashi haƙƙin jama'a a nashi ɓangare, a tabbatar sai ya aiwatar da wannan. Wannan shi ne abin da zai taimaki shugaban ƙasa, zai taimaki majalisa, zai taimaki sauran al'umma, dukkan hukuma da ke Najeriya. Lokaci ya yi wanda za a cewa ƙasarmu ta samu sauyi sosai, sauyi, babban sauyi. General Ubangiji zai taimake shi, General Ubangiji zai karfafa shi. Ko ina akwai masu kyau, akwai marasa kyau, amma zai kyan marasa kyan ma wannan karo su zama masu kyau. Allahi wahidu
haka. To nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.